إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي متال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أولا يمتشي بالبركة نجماء يومنا بوقي قوتا المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1444 wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 8 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine majalisin mu na hudu a cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga tafsiri akwai wani dan uwa da muke tare da shi a nan koyaushe karatuttukan da ake a wannan masallaci duk da shi ake yi dan uwa malam Muhammad Inuwa ya kasai Allah ya masa rasuwa ranar asabar da ta gabata haka nan akwai babban dan daya daga cikin limaman mu barista Ishaq Adam dansa abba babban dansa shi ma Allah ya masa rasuwa ranar litinin da ta wuce don haka musa su addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya kyautata makwancin su Allah ya yalwata musu kaburran su Allah ya haskaka musu su ubangiji ya sanya aljanna ce makomar su Allah ya yafe musu kurakuran su ɗan uwa da abokan arziki ubangiji ya ba su ladan hakuri da juriya Allah ya alkinta abinda aka bari a baya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
Allah madaukakin sarki yace huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat shine Allah wanda ya saukar maka da wannan littafin wato alqur'ani minhu ayatun muhkamatun daga cikin sa akwai ayoyin da suke bayyanannu hunna umul kitabi sune kuma asalin littafin wa ukhra mutashabihat da wasu kuma waɗanda suke masu likitarwa fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu amma waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu sai su rika bin abin da yake da likitarwa daga cikin sa ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili domin neman fitina da kuma neman fassarar sa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba kuma wanda ya san fassararsa sai Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina amma masu zurfin ilimi suna cewa mun yi imani da shi dukkanin sa daga ubangijin mu ne wama yadhakkaru illa ulul albab babu masu azantuwa sai masu hankula wani ayar mun fara tafsirin ta satin da ya gabata muka fara da ambatan dalilin saukarta me ye sababin saukar wannan ayar wanda muka ce akwai maganganu biyu dangane da saukar wannan ayar mun faɗi magana ta farko da cewa yahudawa su suka yi kokarin su san abinda harufan da Allah yake bude alqur'ani yake bude wasu surori na alqur'ani da su irin su alif lam mim sad alif lam mim ra alif lam ra da sauran su har zuwa karshen su cewa su yi amfani da waɗannan harufa ta hanyar abinda ake cewa hisabul jummal su yi ididdiga da waɗannan haruffan su gano wato sauran kwanakin shan ruwan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan ƙasa suka ce sun gano ta hanyar tattara waɗannan haruffan waɗanda an san cewa a hisabul jummal abinda ake kira lissafin jummal kowane harafi yana ɗauke da wani adadi suka tattara adadin wanda ke adadin waɗannan haruffa suka fitar da wani wata ƙididdiga wanda suka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta wuce wannan lissafin nasu ba za ta ƙare to wasu suka ce wannan shine sababin saukar wannan ayar cewa wasu da suke da karkata a zukatansu wato kamar su ne yahudawa suna bibiyar abin da yake rikitarwa yake da rikitarwa a cikin alqur'ani domin su gano fassarar sa ko ma'anar sa to wannan sababi kamar yadda muka ce a Sheikhul Mufassirina limamin malaman tafsiri Ibn Jarir al-Tabari ya dogara akan wannan tafsirin akan wannan dalilin cewa wannan shine atina a fahimtar sa sababin da yasa Allah ya saukar da wannan aya domin jan hankali da fadakarwa akan wannan mummunan hali na Yahudu to akwai magana ta biyu wanda ita ce za mu ambata a yanzu wanda take cewa sababin saukar wannan aya shine lokacin da wafdu Najran wato tawagar mutanen Najran kristocin larabawan taglib da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin Isa almasihu alaihi salam wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama da karshe bayan tattaunawa yayi kiran su cewa a zo ayi mubahala wato a zo ayi addu'ar tsinuwa a tsakanin su da shi faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin wanda wannan aya za ta tawana a cikin wannan sura to suka ce lokacin da yazo tattauna da suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin annabi Isa alaihi salam shin dan wato shin shi dayan uku ne ko dan Allah ne ko kuma shi ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna musu hakikanin asalin annabi Isa alaihi salam kuma cewa bawan Allah ne wanda hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga mubahala to a cikin wannan tattaunawar suka rika biyin wasu wato gurare na alqur'ani suna cewa ai a cikin abin da ka zo da shi na alqur'ani ma akwai abin da yake nuna cewa Allah uku ne ba Allah ba ɗaya bane to sai suke bin irin waɗannan kamar yadda zamu ji daga bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to wannan ra'ayin shine ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya dogara a kansa cewa shine sababin saukar ayar yace saboda haka ne zaka ga yawancin abin da surar ta zo sai ta magana a kansa ya danganci al'amarin annabi Isa alaihi salam kamar yadda zamu zo mu gani tun daga haihuwarsa har zuwa da'awarsa da abubuwan da ya zo wa da banu Isra'ila da shi to a wannan lokaci su waɗannan tawaga ta mutanen Najran da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tattaunawar da suka rika yi da shi su rika masa hujja da abin da ya zo cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wataala yake danganta wa kansa lamirin jam'i yace inna ko nahnu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu inna anzalnahu fi lailatul qadr irin wannan ko nahnu a'lamu bima yaquluna nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid inda duk Allah ya amfani da inna wanda inna ila larabci tana nufin ba dai ba tana nufin da yawa haka nan nahnu tana nufin sama da mutun daya to sai suke masa hujja da wannan cewa Allah da kansa ai cewa yake inna ko yace nahnu wanda wanda yana nuna maka cewa ai ba shi kadai bane Allah kenan Allah uku ne saboda haka sai suka rika bin wannan mata shabaha din abinda yake da rikitarwa suna hujja da shi amma sai suke barin al-muhkam abinda yake bayyananne karara wanda yake nuna cewa Allah ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid innamallahu ilahun wahid wa la taqulu thalathan intahu huwa khairan lakum innamallahu ilahun wahid suka rika barin waɗannan laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid duk waɗannan ayoyi waɗanda suke bayyanannu masu nuna cewa Allah ɗaya ne ba uku ba sai suka kauda kai daga kansu sai suka koma suna hujja da inna da nahnu cewa wannan yana nuna cewa Allah uku ne ba ɗaya bane ba dan komai ba ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi dan neman fitina da kuma neman tawilin wannan abu da fassararsa to shine ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin risalarsa ta tafsir suratul ikhlas tafsir suratul ikhlas tana nan cikin majmu'ul fatawa jalladin 17 a ciki yake cewa to wannan shine abin da suka zo da shi yace abin da suka yi nufi anan ce sun nufi fitina ne sun nufi su fitini zukata da kafirci ta hanyar neman sai sun fassara inna da nahnu da cewa wannan yana nufin alloli guda uku ne tare da cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin waɗannan sunaye sai Allah Ibn Taymiya ya ce saboda waɗannan inna da nahnu da ire-iren wannan akan faɗe su akan yi amfani da su don a nuna mutum ɗaya wanda yake da mataimaka ko dai mataimakan nan su zanto shuraka abokan tarayyarsa ne ko kuma su zamo mallakinsa ne shi yake yadda ga dama da su ƙarƙashinsa suke to tunda wannan kalmar ta inna da kalmar nahnu akan iya amfani da su don a nuna wannan ko a nuna wannan a nuna mutum da yake magana tare da waɗanda suke wato abokan tarayyar sa ne ko ko waɗanda suke a ƙarƙashinsa mallakinsa amma yana sa su wasu ayyuka su yi to kaga sai suka zanto mutashabiha ne waɗannan lafuzan sai suka zama alfaz ne mutashabiha domin wanda yake da abokan tarayya zai iya cewa mun yi kaza yana nufin sun haɗu tare sun yi abu kaza mun yi kaza mun yi kaza yana nufin sun haɗu tare da wannan abokan tarayya nasa sun yi to wannan kuma mumtani'un anillah Allah subhanahu wataala ba shi da abokan tarayya babu wani wanda yake shi yake taya shi yin abin da ya ga dama sannan wannan kalmar ta inna har ila yau akan yi amfani da ita ga wanda yake da wasu wanda ya mallake su suke ƙarƙashin mulkinsa ƙarƙashin ikonsa yana sa su su yi abin da ya umarce su da shi kamar yadda mai mulki yakan sa waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa ko waɗanda suke mataimakansa ko ma'aikatansa ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza idan sun yi sai ce mun yi sai ce a lokacin shugabanci na mun yi muku kaza mun yi muku kaza ko da kuwa watakila bai taɓa zuwa gurin da aka yi abin ba ballantana yi ba sharar aikin abin amma saboda an yi da umarninsa yakan ce mun yi mun yi ce to akan yi amfani da ita akan wannan to dukkan wani wanda ba Allah ba to mallakar Ubangiji ne halittarsa ne kuma mallakinsa ne kuma yana da dama yadda ya ga dama da shi Ubangiji subhanahu wataala kuma shi ne yake tafiyar da duniya da abin da yake cikinta ma bi nafsihi aw bi mala'ikati ko ya yi da kansa ta hanyar kun fa yakun ko kuma ya sa wasu daga cikin mala'ikunsa su yi kaza wanda ya wakilta ayyuka daban-daban a hannun wasu mala'iku harkar wahayi aka wakilta mala'ika Jibril harkar Musa ko aka wakilta Israfil harkar saukar da ruwa da tsirrai da fitar da abin da yake cikin ƙasa aka wakilta wa mala'ika Mika'il haka nan akwai malakul jibal saboda haka dukkan wani aiki akwai mala'ikun da Allah subhanahu wataala akwai mala'ikan mutuwa akwai malakul maut akwai wanda suke taya shi tare da su aikin tare da shi to ubangiji subhanahu wataala yakan ya abu ta hanyar ya sa mala'ikun sa su yi to kaga idan yace inna kuna hanu yana nufin ayyukan da yayi ta hanyar mala'ikun sa shi yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake fassara fadar Allah subhanahu wataala da yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid cewa mala'iku ake nufi mala'iku ake nufi tunda gaban ayar ya fassara haka in يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيت تسبب قرب الله كسنشن الله سبحانه وتعالى دهل التنسى بيتقيت ألوك تشند يتلقى المتلقيان با هو نلوك تشيء بقيت سبحانه وتعالى كسيكي دبا ينسى دئيل منسى دئيقنسى باسيلوك تشند يتلقى المتلقيان با to kaga anan tunda aka danganta abin da idh yatalaqqa almutalaqqiyan aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa almutalaqqiyan yanzu cewa ba qurbu binan qurbullahi bi ilmihi ake nufi ba qurbullahi bi malaikati saboda haka sai aka sai Allah subhanahu wataala yace nahnu sai amfani da kalmar nahnu kamar saukar da alqur'ani nahnu inna nahnu nazzalna adh-dhikra kaga ta hanyar malaika jibril yake saukar da wahayi to shine ibn taymiya yake cewa wa huwa subhanahu wa ta'ala ahqqu man qala inna wa nahnu Allah shine yafi cancanta yayi amfani da kalmar inna da nahnu bi hadha al'itibari in akai la'akari da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana karbar rai zuwa ga kansa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha ya danganta zuwa ga mala'ikan mutuwa qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum يا دنغان تشكو ملائكو تا اذا جاء احدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون تو كاغا وان لوكاتي يتي شي يكي كربل ري وان لوكاتي يتي ملائكه متوا لوكاتي يتي ملائكو شي يكي كربل ري دومن بابو وني ران دا اكي كربل اكي كربسا سيدا اذننسا سيدا عمرننسا كاغا شي يكي سنن كوما ملائكه متوا شيني جاغبا شيني جاغورا لوكاتين دا زا كربل ري amma kuma akwai wasu mala'iku tare da shi to wani lokaci sai a ambace shi saboda shine shugaba in ka ambaci shugaba ka ambaci wadanda suke karkashin sa ba sai ka ambace su ba wani lokaci kuma sai a ambace su su ma a ce mala'iku saboda haka amma a hakikanin wanda yayi abin shine Allah subhanahu wataala da wasu abin ba sai da umarnin sa sai da izinin sa sai da yarjewarsa da sahaliwarsa saboda haka kaga ubangiji subhanahu wataala kowa da ka sani da komai da ka sani karkashin mulkin sa yake don haka duk wani abin da ya gudana a karkashin mulkin sa da sanin sa da ikon sa da izinin sa yake gudana ashe kaga shine a haƙu wanda zai ce mun yi kaza saboda dukkan wani wanda zai yi da izinin sa zai yi in ba da izinin sa ba sai yi ba saboda haka kaga in yace inna da nahnu shine a haƙu wanda zai amfani da wannan kaga wannan ba dalili bane da za'i hujja da shi akan cewa Allah uku ne saboda ya ce inna ko ya ce nahnu duk wani wanda ba Allah ba laysa lahu milkun tam ba ya da mallakar abu cikakkiyar mallaka duk abin da kake cewa naka naka mallakar kai gare shi takaitacciya ce ba mallaka bace irin mallakar da Allah yake wa abu mulki ne wanda yake takaitacce kuntatacce wanda yake cike da baraka ka duba duk wani abin da kake takama da shi kana cewa naka ne wata rana wani zai sace wata rana wani zai zo lalata maka kana ji kana gani wata rana zaka matsu dole ka sallama ka sayar kaga ashe mallakar abin ba cikakkiya bace akwai wani wanda zai kwace wa Allah babu wanda zai iya kwacewa Allah babu wata matsuwa da za ta sa a ce Allah subhanahu wataala ya abin nan ya bugar da wata kadarorin sa saboda wata bukata Allah ba zai yi wannan ba saboda haka mulkin sa cikakken mulki ne amma kowaye yake da mallaka to takaitacciya ce kaddara ma wannan abin kai amfani da shi kai ta amfani da shi wata rana zaka mutu dole ne zaka mutu kamar shi kuma daga ranar ya zama na magata sannan kuma in kai bawa ne mai bin dokar Allah duk abin da ka mallaka Allah yana da haƙƙi a cikin abin nan ladina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum ka ki ko ka so ka fitar da wannan haƙƙin kana so kuma ka so sauraka ashe kaga babu wani wanda yake da cikakkiyar wato cikakken mulki ya mallaki abu ce nashi ne sai Allah subhanahu wataala haka nan ubangiji shi yake da tsaa ta ma shi yake da cikakkiyar biyayya da ake masa duk wani wanda ake masa biyayya biyayya ce wacce take tauyayya biyayya ce mai cike da tawaya wannan da yake masa biyayya akwai ran da zai iya bijire masa akwai ran da zai saba masa akwai ran da zai bata masa rai duk yadda yake ga masa biyayya wata rana sai ya masa ba yadda yake so ba ko yayi da gangan ko yayi bisa rashin sani akwai wanda zai iya bijire masa kuma ba yadda ya iya yau aka ce ga wani mai wulki ne gwamna ne ko shugaban kasa ko ma mu ce chairman na local government akwai waɗanda za su yarda su yi masa biyayya akwai waɗanda kuma za su yi masa biyayya saboda suna tsoron sa akwai kuma waɗanda ma za su yi masa tawaye yanzu ɗan tawaye nawa ne a ƙasar mu suna da arasa yadda za a yi da su sun kibin doka sun hana kowa sakewa ga kuma masu mulkin suna da mulkin a hannunsu ba wai babu masu mulkin ba amma mulkin su amma akwai wanda ya isa ya bijirewa Allah Allah ya kyale shi kowa a hannun Allah yake saboda haka babu wani wanda yake da cikakken ikon ya ce mun yi kaza da irin wannan lafazi na jam'i sai Allah subhanahu wataala to ashe kaga in yace mun yi kaza wani baragurmi ba zai zo ce da ruwa ai Allah yana nufin ba shi kadai bane su uku ne alloli da kamar yadda suka yi hujja su waɗannan wafdu najran suka bi ma tashabaha minhu suka bar wanda yake almuhkamat guraren da Allah subhanahu wataala ya tirda aqidar Allah uku ce Allah uku ne sannan kuma ya tabbatar da ɗayan takarsa ga sunan yawa a cikin alqur'ani to ibnu taymiya ya zabi wannan ra'ayi na bi cewa shine sababu nuzulil aya shine sababin saukar wannan aya kuma wannan shine ita ce magana mafi rinjaye cikin maganganun biyu saboda waccan magana ta farko an samu ta ne ta hanyar Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi kuma sananne ne a gurin malaman hadisi cewa matruk ne wato malamai sun yi watsi da hadisinsa saboda ana tuhumar sa da ƙarya to kuma shi ya ruwaito da waccan kissar ta Yahudawa kaga wannan kadai ya isa ya sa a yi watsi da wannan riwaya shi ya sa Ibn Kathir a tafsirinsa da ya kawo ta sai yake cewa fa hadha madaruhu ala Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wa huwa mimman la yuhtaju biman farada bihi da ya kawo ta yace to wannan kissa tana kai ko kawo ne akan shi wannan mutum kuma ba a hujja da abin da ya kadaita da ruwaito shi kuma al-Hafiz as-Suyuti a cikin ad-Durrul Mansur shi ma da ya kawo ruwayar ya raunana ta Ibn Taymiya ya yi watsi da wannan ruwaya ta farko da hujjoji guda uku hujjarsa ta farko ita ce wannan da muka faɗa cewa ruwayar ta biyo ta kan wani wanda ake tuhuma Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi kuma a gurin malamai ana tuhumar sa da ƙarya abu na biyu wanda Ibn Taymiya ya dogara da shi shine cewa su waɗannan Yahudawa an ce sun yi magana su ne farkon lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina farkon sun da ya zo Madina sannan ne suka yi kokarin su kawo wannan shubha ta cewa haruffan farko na alqur'ana na surorin da ake bude su da haruffa idan aka tattara su za su ba da adadin kwanakin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya su wanda suka kawo ruwayar sun ce farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ne ita kuma wannan sura da muke karanta suratu Ali Imran farkon ta ya sauka ne daga ƙarshe ta sauka ne daga baya ba a daidai wannan lokacin ta sauka ba ta sauka ne lokacin da wafdu Najran mutanen Najran suka zo domin a cikin ta an yi maganar zuwan nasu aka yi kuma maganar mubahala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su yi wannan kuma shi aka samu bin naqlil mustafid al mutawatir kusan duk waɗanda suka yi gangan ku sun haɗu cewa wannan sura ta sauka daidai lokacin da waɗannan mutane suka zo kuma daga cikin abin da yake nuna jinkirin saukar wannan surar shine abin da yazo a cikin ta kamar yadda zamu zo mu karanta batun farlan tahajji a cikin ta akai magana farlan tahajji walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila a cikin wannan sura akai magana hajji farilla ce ga duk wanda yake da iko hajji kuma abu sananne an farlan ta shine ko da shekara ta 9 ko ta 10 to kaga ashe waccan magana ta yahudawa da aka ce sun yi ta farko farkon lokacin hijira ba za ta taba tafiya da wannan sura kuma da sai da ta zo da karshe ba wannan kuma sura ta fito ta zo daidai da lokacin da waɗannan mutane suka zo shi yasa zamu ga a ciki maganar annabi Isa alaihi salam ta zo da dama to wannan ya ƙara Ibn Taymiya ƙara amfani da wannan dalilin wajen watsi da waccan magana ta farko sannan kuma dalilin sa na uku shine cewa babu inda aka ce waɗannan huruful mu'jam suna nuna baqa'i hadhihi al-umma babu inda aka faɗi wannan ballantana har ya zama min mastasara Allahu bihi a ce la ya'lamu ta'wilahu illa Allah baya daga ciki kuma kamar yadda zamu gani a cikin bayanai nan gaba zamu ga ai yana daga cikin abubuwan da wasu daga cikin malamai ma suka yi kokarin fassarawa su kansu harfan sun yi kokarin su ba su ma'ana wasu ce sunayen Allah ne da sauransu ashe kaga ba zai yi ba a ce su ne Allah yake cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah ce huwa allazi anzala alayka alkitaba shine wanda ya saukar maka da littafi ya kai wannan annabi Allah subhanahu wataala ya takaita saukarwar ga kansa yace shine huwa huwa allazi shine dan ya ƙaryata maganganun mushrikai da suke yi na cewa innama yu'allimuhu bashar cewa wani mutum ne yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani Allah ce a shi ya saukar da shi ba ko ba wani ne ya koya masa ba ko magana da suke cewa asatirul awwalin satirul awwalin katabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila to alqur'ani ta tsuniyar mutanen farko ne to kaga wannan cewa huwa allazi anzala alayka alkitab ya rusa wannan magana Allah ce minhu ayatun muhkamatun daga cikin sa wato cikin wannan alqur'ani akwai ayoyin da suke bayyanannu aya abinda take nufi a lugha ta nufin al'alama tana nufin alama duk wata alama akai kira ta aya a shari'a kuma aka ce aya wani yanki ne na maganar Allah wanda yake da farko yake da ƙarshe in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya ce tana da farko alhamdu tana da ƙarshe rabbil alamin arrahmanir rahim wannan aya ce wani yanki ne daga maganar Allah mai farko da ƙarshe wannan ita ce ake cewa aya saboda haka in ka karanta Fatiha za a ce ka karanta ayoyi ce ka karanta ayoyi bakwai sab'a min al-masani to shine Allah ce minhu ayatun daga cikin sa akwai ayoyi muhkamatun wadanda suke bayyanannu muhkamatun ay bayyinatun mutqina mutqanatun wadanda suke bayyanannu kuma wadanda suke ingantattu wanda suke ma'anonin sa a fili suke a sarari babu wata boyayyar ma'ana a ciki babu wani abin da zai rikitar da mai sauraro yayin da aka karanta masa babu wani ishtibahi ba wani abu da zai rikita shi babu wani abu da zai kawo masa iskali ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu me zai rikita ka anan babu abin da zai rikita ka sai dai mutum rikitacce ne karan kansa sai rikici amma dai ba wani abu rikicewa arrahmanir rahim akwai wani abu mai rahama mai jin kai akwai wani rikicewa maliki yawmiddin wannan duk ayatun ne bayyinatu muhkamatu ayoyi ne bayyanannu babu wani rikitarwa a ciki hunna ummul kitabi su ne kuma asalin wannan littafin ma'ana su ne asalinsa su ne mafi yawa a cikin littafin kuma su ne tushe dukkan wani abin da ka ɗauko kai taga-taga ka kasa fahimtarsa sai ka koma kansu sai ka fahimce shi duk wani abin da baka gane ba sai ka koma kan muhkamatun sai ka fahimce shi an ce inna nahnu Allah ya kira kansa da inna ya kira kansa da nahnu to su da shi da waye sai ka rikice to sai ka koma qul huwallahu ahad shikenan kawarware duk wani rikici akwai wanda ba zai fahimci qul huwallahu ahad ba akwai wanda ba zai san ta ba saboda haka hunna ummul kitabi ay aslul kitabi sune al aslu al marji'u duk sanda aka samu abin da ya rikitar to sai a koma a inda yake ware-ware a fili to haka ake hujja ko da yaushe a alqur'ani in ka zo ka dauki ayar da baka gane ba to ayoyin da suka zo suka yi bayani filla filla sai su fassara maka wannan ayar amma kar ka zauna kai ta rike rudu kai ta abin nan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kirawo lawhul mahfuz da cewa ummul kitab ce yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab saboda komai yana komawa ne ga lawhul mahfuz kowane abu daga ayyukan bayi maganganun su ayyukan su kowane abu da yake faruwa yana nan a rubuce a cikin lawhul mahfuz hatta su kansu da tattafan da Allah ya saukar dukan su suna nan a cikin lawhul mahfuz saboda aka kira shi ummul kitab haka nan aka kira fatiha ummul kitab an kirawo fatiha da cikin sunayenta ummul kitab saboda me saboda abinda ta kunsa na ma'anoni shine abinda alqur'ani yazo ya fashin bakin sa in ka dauki fatiha ka dauki fassarar ta dalla 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 har zuwa karshe to sauran ayoyin alqur'ani duka daga bakara har nasi suna fashin baki ne akan abinda fatiha ta kunsa kuma abinda fatiha ta kunsa in ba amanta ba dun mu yi bayani koma karatun mu na shekara nawa shekara 8 ko 9 sai da suka wuce 8 mun yi bayanin abinda fatiha ta kunsa saboda ka za ka cikin fatiha akwai magana akan tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala magana ta kadaita Allah dinnan akwai magana ishara zuwa ga tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma'i was sifat akwai magana akan alma'at ranar gobe kiyama da abinda zai wannan ranar ta kunsa na hisabi shine maliki yawmiddin ba akwai magana akan ibada bautawa Allah akwai magana ibadar gabbai da kuma ibada ta zuciya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba shine abinda duk ya shafi ibada sallah azumi zakka da kuma ibadu na zuciya a'malul qulubi tawakkul 'ala Allah alraja'i min Allah al-isti'anatu billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan akwai alaqar bawa da ubangijin sa ta saukar da abinda yake shiriya gare shi ihdinas siratal mustaqim akwai ishara zuwa ga kasuwar mutane gida biyu akwai waɗanda suke na kirki akwai kuma na banza na kirki sune masoya Allah su ake fatan a shiga cikin tawagar su na banza kuma sune waɗanda suke makiya Allah su ake neman tsari daga hanyar su saboda haka ubangiji yayi ishara zuwa ga dukkan wasu al'ummomi da akai a baya na kirki da wanda ba na kirki ba daga siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin saboda haka alqur'ani duka ko dai kaga cewa magana ce akan tauhidi kira zuwa ga binne ko magana akan tuna maka ranar alkiyama da sifofinta ko magana akan al'ummu da suka gabata da saukar da wahayi da kuma al'ummun da suka gabata da irin abinda Allah subhanahu wataala yayi akan su da na kirki da na banza kissoshin annabawa da mutanen su saboda kaga duk abinda alqur'ani zai ta magana akan sa in ka koma zaka suratul fatiha ta yi ishara zuwa gare shi to shi yasa ake kiranta ummul kitab saboda ba karamin ilhami Allah subhanahu wataala ya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tattara alqur'ani ta zama ita ce farko kamar yadda in mutum ya rubuta littafi yakan sanya shafin farko ya kunshi abubuwan da yake ciki ko dai ta hanyar sanya abinda ake kira fihrasa ko content na abinda littafin ya kunsa a farko ko kuma ta hanyar muqaddima wanda a ciki zai yi bayanin wannan littafin da yayi magana akan kaza 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 sannan kuma a shiga cikin littafin a ga bayanin daki daki to haka kamar fatiha take ta yi bayanin abinda qur'ani duka ya kunsa shi yasa watakila ayar farko da tazo sai aka yi magana cewa to duk abinda kake nema na shari'a yana cikin alqur'ani zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin to saboda haka sai ake kiran fatiha da ummul kitab saboda duk ta tattara abinda wato alqur'ani yazo da shi ibnu jarir at-tabari alayhi rahmatullah a tafsirin sa yana magana akan wannan gaba da Allah ya ce hunna ummul kitab yace annahunna aslul kitab sune tushen littafin alladhi fihi imaduddin wanda shi kuma wannan littafi shine madogarar addini wal fara'id wal hudud shine abinda ya kunshi farillai ayyuka na farilla da kuma iyakokin ubangiji وسائر ما بالخلق اليه الحاجه من امر دينهم ده سوره ابو بكر الامه تكي بقاتا نا الدينتا وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم واجلهم ده ابين الله سبحانه وتعالى دورا مسو نا ايوكم فرلي ا دنيا ده لاهره وإنما سماهن أم الكتاب أنكرا وأن آيوي ونسكي بيّنون وشيوا سوني توشا للتافي لأنهن معظم الكتاب سوني سوني ما فيها يوا شكل للتافي وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه كما دي السنة وانا أبيت شكي ما كدوه تو غريس ذاك كوما لغاقاوا دو منك سامو ولكا التي وأخر متشابهات أقوي وسكما أتكنس ما في كتروا wato akwai daga cikin ayoyin alqur'ani akwai wasu wadanda suke masu rikitarwa wanda da dama daga cikin mutane da dama daga cikin mutane ba za su iya riskar ma'anarsu da wuri ba ba za su gane su ba ko dai saboda abin da yake ciki suke cikin su abin da Allah subhanahu wataala yake banta da sanin wannan abin bai karantar da bai tsinkayar da shi ga wani daga cikin halittunsa ba kamar haqiqanin sifofin Allah da kaifiyarsu ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah ya daidaita akan al-'arshi lima khalaqta bi yadayya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk Allah ya sifanta kansa da daidaito akan al-'arshi ya sifanta kansa da ainihin hannu da sauran sifofi na ubangiji subhanahu wataala da suka zo al-qur'ani muna karanta su amma mun san haqa'iqin su ba ya hakikanin gairetan ubangiji ke ba mu sani ba ya ba mu labari mun yi imani amanna bihi kullu min indi rabbina mun yi imani daga Allah ne amma yaya ubangiji yake Allah yana zuwa waje rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo da mala'iku yaya zuwan ubangiji yake ranar gobe kiyama ba mu sani ba ba mu san hakikanin yadda yake ba amma yadda ubangiji ya faɗa haka mu ma za mu faɗa yadda yace waja'a rabbuka haka mu ma za mu ce waja'a rabbuka ba za mu karkatar da abin ba mu ce waja'a amru rabbika mu ce ba shine yazo ba wani mala'ika ne a to kuma yace wal malaku saffan saffa kaga wani mala'ika kuma yace wal malaku da abubuwan da suke da alaka da gaibu wanda Allah subhanahu wataala bai sanar da mu hakikanin sa ba يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوشني رانا ذات وشرانا تكوء ونوتاني كوء وششكرة شرانا ذات هدود مفادتا بمسنين أما من منفهن شألا ينا قيا من شواء أقوى ونرانا تنزوا كما إذن ونرانا تزو باب ونوان زي زود إيماني إيمان سيأمفاني شباب ونوان زي توبا توبا تكربو wannan mun riga mun yarda da wannan amma yaushe ne wannan gaibi ne na ubangiji subhanahu wataala kamar tashin alkiyama gaibi ne na ubangiji mun yarda akwai tashin alkiyama Allah ya gaya mana sifofin da za su faru kafin tashin alkiyama da lokacin da alkiyama za ta tsaya da Allah ya ba mu labari amma a wace shekara ne a wane wata ne duk ba za mu sani ba to wannan gaibi ne na Allah duk wannan yana daga cikin abubuwan da za su shiga karkashin mushtabihat ko mutashabihat wasu daga cikin malamai sun lissafa al-huruful muqatta'a harufan da Allah ya bude wasu surori da su kamar alif lam mim da aka bude surar farko da ita wannan sura ita ma aka bude ta da alif lam mim da sauran surori da aka bude su da irin wannan harufa su ma waɗannan harufa wasu daga cikin malamai sun lissafa su daga cikin mutashabihat masu rikitarwa to amma menene ake nufi da al-muhkam da al-mutashabih me ake nufi da ayoyi bayyanannu me kuma ake nufi da al-mutashabih a al-Qur'ani wannan magana ce mai fadin gaske malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan ta wanda har ta kai al-muallimi a cikin risalar sa haqiqatut ta'wil yana da wata risala sunanta haqiqatut ta'wil yake cewa ita kanta wannan ayar tana neman ta zama cikin mutashabihat din ita kanta wannan ayat da saboda irin yadda aka yi ta wato da malmala da kai ruwa rana wajen bayanin me take nufi me ake nufi da al-muhkam me ake nufi da al-mutashabih Allah ya ce akwai al-muhkamat hunna umul kitab ya ce wa ukharu mutashabihat to wajen tantance a cikin al-Qur'ani me zamu ce su ne muhkamat me kuma zamu ce su ne mutashabihat malamai su kai rubuce-rubuce da yawa akai har risala wani ita doctora a jami'atul imam Muhammad Sa'ud aka al-mukam wal mutashabih fil Qur'an al-Karim da maganganun malamai da tattaunawa su akai. Ibn Taymiyyah yana da risala al-jawahir wal-iklil fi mutashabih at-ta'wil, wanda yayi ta ne akan wannan, musamman akan wannan ayar. To za mu dan yi bayani a takaice kan me ake nufi da al-mutashabih, me ake nufi da al-muhkam. Na farko, su wannan kalmar ta al-muhkam ta zo al-Qur'ani da itlaqat daban-daban. Na farko dai, al-Qur'an kulluhu muhkam. Al-Qur'an gaba ɗayansa muhkamat ne, dukkansa, babu wani gurin da ba muhkam ba. Allah ya sifanta al-Qur'ani da haka: alif lam ra tilka ayatul kitab al-hakim. Al-hakim anan al-fa'il ne bi ma'ana al-muf'al, fa'il ne bi ma'ana muf'al, ay muhkam. Allah ce waɗannan ayoyin na littafi ne wanda yake al-hakim, mai cike da hikima, wanda yake bayyananne. Allah ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat ayatuhu, al-Qur'ani littafi ne da aka kyautata ayoyinsa, sannan aka yi bayanin su daki-daki. Kaga aka sifanta shi da muhkam gaba ɗayansa, kitabun uhkimat ayatuhu. Saura kaga ashe al-Qur'ani dukansa muhkamat ne, in kai lura da wannan ma'anar. Tunda anan aka ce al-muhkam, abinda ake nufi, ana nufin inganci, ana nufin kyautatawa, ana nufin fasaha, ana nufin balaga, azancin magana, iya tsara zance. To akwai wani abu a cikin al-Qur'ani da ba haka yake ba? Babu shi. Saboda in ka ɗauki ma'anar al-ihkam da ma'anar al-itqan, al-jauda, al-fasaha, al-balaga, kaga al-Qur'ani gaba ɗayansa haka yake. To kana iya cewa al-Qur'anu kulluhu muhkam, saboda Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu. Sannan ta wani bangaren al-Qur'ani in ka kalle shi, kulluhu mutashabih, dukkansa mutashabih ne. Ta wani kallon in kai masa, dukkansa mutashabih ne. Amma me ake nufi da mutashabih? Ba wai dukkansa bai rikitarwa ba ne. Ba Allah ya ce Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan. Allah ya sifanta shi da kitaban mutashabihan. Kaga ashe al-Qur'ani dukkan shi mutashabih ne. To suka malamai suka ce abinda ake nufi da mutashabih anan, ana nufin al-Qur'ani mai kama da juna ne. Ko ina ka karanta yana gaskata dan uwansa. Kowane bangare yana gaskata dan uwansa. Ba'dahu yashbihu ba'd. Yana kama da sashi wajen fasaha da balaga, yana kama da sashi wajen gaskata dan uwansa. Babu tufka da warware a ciki. Babu wani abu da za ka karanta anan a gaba kuma a warware maka shi, a ce ba haka yake ba. Saboda haka babu sabani, babu tufka da warware a cikin Al-Qur'ani. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. To tunda Al-Qur'ani dukkan shi yana kama da sunansa, to kaga ashe Al-Qur'an dukkan sa mutashabih ne. Ashe kalmar mutashabih anan ba daidai take da waccan kalmar mutashabih da ake magana a cikin ayar ba. Dan kakka zo ka ce gashi can an ce minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat, nan kuma an ce kitaban mutashabihan. Ce ya za a ce Al-Qur'ani dukkan sa mutashabih ne, a wani kuma a ce a wani bangare ne, amma mafiya ba mutashabih ba. To kalmar mutashabih a can daban, kalmar mutashabih a nan daban. To saboda haka sai mu ce na uku shine Al-Qur'ani sashinsa muhkam ne, hunna ummul kitabi sashinsa kuma mutashabih ne. Shine wannan ayar da muke kanta, huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. To saboda haka anan sai mu iya kasa abin gida uku. Sai mu iya cewa akwai at-tashabuhul 'am. Akwai at-tashabuhul 'am da Al-Qur'ani yake da shi, shine kasancewarsa gaba daya, bai daya, yana kama da juna, baya warware juna, shine ma'anar kitabun mutashabihan. Saboda haka akwai at-tashabuhul 'am, shine gaba dayansa yana kama da juna, ba inda yake samun tufka da warwara a cikinsa. Akwai kuma at-tashabuhul khas. akwai at-tashabuhul khas shine wanda ya shafi wata aya ba ta aya tace wannan tashabuhin da muke magana akan sa shine wanda muke magana akan sa wanda a cikin alqur'ani akwai ayoyi bayyananu akwai kuma wadanda suke masu rikitarwa sune wanda Allah subhanahu wataala yayi magana akan sa anan sannan nau'i na uku shine at-tashabuhul idafi at-tashabuhul idafi shine abinda kai zai rikitar da kai amma ba lallai ni rikitar da ni ba ko ya rikitar da ni amma ba lallai rikitar da wani wanda yake sama da ni ba a ilimi saboda haka kaga ashe in ya rikitar da kai kai mutashabihi ne a wajenka zaka iya karanta wani alqur'ani ka kasa ganewa to kai mutashabihi ne a wajenka akwai irin wannan tashabuh din ba dan abin zatin sa yana rikitacce ba amma kai kawai sai ka rikice to abin ya zama maka mutashabih kamar yanda banu isra'il suce innal baqara tashabaha alaina ai ba dan tana mutashabih bane a lokacin da aka ce izbahu baqara da kowace sa suka kama suka yanka ai shikenan ta isa amma suka dinga tambaya ta wato kwakwa har abin yazo ya zama mai rikici suka ce innal baqara tashabaha alaina to kaga wannan tashabuh ne idafi wato tashabuh ne rikitarwa ce da ta shafe ka kai ko shi wanda yake cewa ya rikici amma ba wai a hakikanin abin akwai rikici a cikin sa ba wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutashabihat لا يعلمهن كثير من الناس الله يقول حلال أبينيك حرام ما أبينيك كاغا محكمات كينا أما أتكاننسو أكوي أمور متشابهات أكوي وسو أبوه ما سلك تروى كاغا النبي يقول حلال أبينيك حرام أبينيك تتو أما أكوي وسو أبوه دزان سلك تد متن يكاسا غانيوا nan zai sa su ko can zai sa su halal ne ko haram ne sai annabi yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa mutane ba su san su ba kaga ashe akwai kadan da suka sani ashe ba yana zama ba sun zama mutashabihat bane a gun kowa sun zama mutashabihat ne a gun wasu amma akwai wadanda suka sani shi yasa annabi yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su sani ba to kuma akwai da yawa wadanda su kuma sun sani to kaga wannan shine at-tashabuhul idafi to malamai magabata sun yi ta bayani iri-iri wajen bayyana hakikanin me ake nufi da al-muhkam da Allah ya ce hunna umul kitab fi ayatun bayyinatun muhkamatun hunna umul kitab a cikin sa akwai ayoyin da suke minhu ayatun bayyinatun akwai cikin sa akwai ayoyin da suke muhkamatun hunna umul kitab bayyananu ne wanda sune mafiyawan littafin to me ake nufi da ayoyi bayyanannu a cikin alqur'ani wasu daga cikin magabata suka ce ayoyi ne guda uku ayoyi guda uku na karshen suratul an'am qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an hazwa karshen ayoyin wasiya sannan da ayoyi guda hudu a cikin suratul isra ayoyi guda hudu a cikin suratul isra ayata 26 zuwa ayata 20 da aya ta 23 zuwa ta aya ta 26 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana har zuwa wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadhir tabdhira har zuwa karshen ayoyi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha shi to wadannan sune al muta bin al muhkamat wadannan ayoyi asali sun kunshi usulul shara'i ne kowace shari'a da Allah ya saukar a bayan ƙasa da kowane annabi ya zo da ita ta kunshi abinda waɗannan ayoyi suka zo da su asali abinda ayoyin suka bayyana a cikinsu sun bayyana usulul shara'i ne al-muttafaqa baina jami'il anbiya baina jami'ir rusul babu wani abu da ya zo a cikin waɗannan ayoyin da za a ce akwai wani annabi da ya taba zuwa ya halatta abin ko wani abin da Allah ya halatta a cikinsu a wani annabi a zamanin sai haramta babu wannan to wannan an ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas cikin ruwayoyin da aka yi daga gare shi shi amma Ibn Athiyya a cikin Al-Muharrar Al-Wajiz yake cewa anan misali ne kawai suka bayar ba wai suna nufin iya waɗannan ne kawai al-muhkamat ba ta yaya za su faɗi haka ba bayan Allah ya ce hunna umul kitab su suka fi yawa ya za su ware ayoyi a cikin suratul an'am aya guda hudu ko su aya guda uku ko su ware ayoyi guda 15 a cikin suratul isra su ce su kadai ne al muhkamat bayan kuma Allah ya ce su suka fi yawa don haka ibnu atiya yake cewa anan masu fadar haka suna bada misali ne kamar kace da ni kamar wace ce aya muhkamat sai ce da kai kamar ayoyin da suka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wannan muhkamat ne abinda suke suke ciki bayyanannu ne kakka yi shirka ka kyautata wa iyaye ka kasan kai ka ai zina ka ai kaza ka ai kaza kula da haƙƙin maraya da sauransu to haka misali ne kawai suke bayarwa wasu suka tafi akan cewa ana nufin annasikh wal mansukh annasikh sune muhkamat dukkan wata ayar da ta zo ta shafe wata ta tabbatar da wani hukunci ko wata ayar da ta ƙara bayanin hukuncin da wata aya ta zo da shi to wannan su ne suke ake nufi da al-muhkamat suka ce an-nasikh da al-halal da al-haram da al-hudud waɗannan su ake nufi da al-fara'id da duk abin da aka nemi kai imani da shi ko kai aiki da shi wannan ita ma ruwaya ce da aka samu daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Mas'ud anan ita ma ibnu atiya yayi ta'liqi yake cewa wa hadha indi ala jihati at-tamthil yace nan ma malaman suna bada misalai ne ba suna nufin a iya wannan al-muhkamat suka kare ba wasu suna ganin al-mutashabih sune al-huruf al-muqatta'a haruffan da aka bude surori nan da su irin su alif lam mim irin su hamim su kaf ha ya ain sad waɗannan su ne al-mutashabih masu rikitarwa wannan shi ma an ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas da kuma muqatil ibn Hayyan wasu suka ce al-muhkam su ne ayoyin da ba su da fassara sai guda ɗaya fassara su ɗaya tak ba su da fassara biyu a ce maka an fassara da kaza an fassara da kaza fassara ɗaya gari su ne muhkamat mutashabih kuma shi ne wanda yake da fassarori daban-daban a ce an fassara da kaza an fassara da kaza an fassara da kaza to kaga aka ce wannan shi ne mutashabih to kaga ayar nan ita ma ta zama mutashabih tunda ita ma an yi ta mata fassara iri-iri wanda ya fassara ta da wanda ya fassara ta da wannan wannan ra'ayin shi ne ra'ayin da aka danganta shi ga Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ma la yahtamilu illa wajhan wahidan ko ta'wilan wahidan shi ne muhkam ma yahtamilu akthara min wajhin shi ne mutashabih abinda duk za a yi masa tafsiri sama da ɗaya to ya zama mai rikitarwa yana buƙatar ƙarin bayani wasu daga cikin malamai suka ce al-muhkam shi ne wanda malamai suka san tafsirinsa suka san ma'anarsa al-mutashabih kuma shi ne abinda babu wanda ya san ya yake sai Allah kaga wannan suna nufin al-mutashabih gaibi ne kada wani ma ya sa ran zai gane waɗannan da Allah ya ce masu rikitarwa ne a bisa wannan tafsirin gaibin ubangiji subhanahu wataala babu wanda zai san shi wallahi ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah saboda haka su a gurinsu kamar tashin alkiyama yaushe ne za a tashi alkiyama yaushe ne rana za ta hudo daga mafadarta yaushe ne annabi isa alayhi salam zai sauko da sauran ire-iren wannan ce wannan shine mutashabih mun yadda zai zo amma ba mu san da zai zo ba to wannan yana daga cikin sirkitarwa wanda babu wanda ya san fassarar su sai Allah wannan kaulin ana jingina shi zuwa ga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu akwai maganganu daban-daban na malamai da suka yi akan al-mutashabih da al-muhkam me yake nufi da wannan me yake nufi da wannan magana tana da fadi kuma yanzu muka fara kuma lokaci yayi za mu so mu yi bayani cikakke dangane da wannan aya saboda akwai waɗanda suke amfani da wannan ayar su rikita mutane addini saboda haka bayani akan ta dalla-dalla zai taimakawa masu sauraro da ɗaliban ilimi waɗanda suka ce al-mutashabih ana nufin al-mansukh ayar da aka shafe ta ita ce al-mutashabih ayar da ba a shafe ta ba ita ce al-muhkam wannan magana ita ma tana da wajihi tana da ma'ana wanda Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa gare ta insha Allah za mu yi magana akan kalmar ta'wili da Allah ya ce wa ba ya alamu ta'wilahu illallah kalmar ta'wili akace bana son kai mun tawili ce fadar ta ake yi amma ba san me take nufi ba fakka ka mun wani tawili to tawili yana da ma'anoni a alqur'ani yazo da ma'anoni daban-daban-daban-daban wanda za mu yi bayanin su insha Allah daki-daki a karatun mu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh